لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan waya ba ku shawari ko da shawara za ta kuma na amfani dan gane da paper da malam da baba tare da ku wato muka ce hard copy da ga so ba sai wannan ba ta shawara ne cewa idan akwai soft copy za a iya share wa mutane sai kawai ku wannan islamu Allah ya da iya taimakawa kafin har mu bi ne don haka ne ku yan wa da dan ba da amfani da ita na wasa duk wanda ya yi lambar yan magana a wasu ko sai tura masa sai tura masa wannan sun kofi da za ta yi maka insha Allah ba ga ka tura kin sabo ba da lambar 0039743519 insha Allah ko wanda ya magana ba sa ko sai ban share ne soft copy
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa da girmamawa ga iyayenmu da jagororinmu malamanmu da suke zaune a high table da ma waɗanda suke kasa da kuma sauran yan uwa almajirai abokan gwagwarmaya da farko a abin da aka ce in yi magana a kansa in gabatar da paper a kansa unwaninsa shine huququn nabi sallallahu alaihi wa sallama bainal ijlali wal ikhlal huququn nabi sallallahu alaihi wa sallama bainal ijlali wal ikhlal karkashin wannan tawaga ta matasan sunna karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Bauchi wanda Sheikh Abdulrahman Ibrahim Idris yake jagoranta muna yabawa wannan tawaga ta matasa tunda mu kan da yanzu mun fara furfura ina ganin kaman ba mu cikin matasa eh tunda mun fara furfura muna yabawa waɗannan matasa waɗanda ba su fara furfura ba ko furfura su ba su kai tabo ba da irin wannan kokari suke yi da suke yi na yada sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ma dauke saka musu alkhairi a wannan topic huququn nabi alaihi salatu wassalam bainal ijlal wal ikhlal haqqoqin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakanin girmama shi da shari'a ta ce ai da kuma al ikhlal wato samun tazgaro a cikin matsayin da girman da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma yace a bashi wannan mawdu'i ne gaskiya mai matukar girma mai muhimmanci a na samu wasu matsaloli masu yawa dangane da wannan mawdu'i na farko girman mawdu'i domin magana ce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haushe yana cewa ba kiriciya ba wurin wasan yaro bane magana ce akan afdalul khalq afdalur rusul mabibicin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba ayi Allah bai yi wani bawa da ya kai shi ba kuma ba zai yi wani bawa da ya kai shi ba magana akan wannan gaskiya magana ce da take mai girman gaske ko da gaske wallahi na ga girman abu a ce za a tara mutane a ce za ka yi musu magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce mai girma kuma mai hadari domin kuskure a bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai yake da kumban kuskure a bangaren gama garin mutane ba abu na biyu da ba ni zan gabatar da wannan fifa ba dai daga cikin manya-manyan malaman mu ne Professor Muhammad Alhaji Abubakar daga Maiduguri shi aka dora masa nauyin gabatar da wannan fefa amma saboda wasu uzurori ba zai samu halarta ba sai aka lafta mun kuma aka lafta mun shi a lokacin da nake ganin ba zan samu wadatar lokaci da zan iya rubuta abin da nake ganin ya kamata in rubuta in tantance shi ba dan haka duk abin da aka samu a cikin wannan fefa tawa ta kuskure to abubuwa biyu ne suka abu na farko shine rauni na akan harkar larabci da kuma girman matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake da kwarjini a cikin zuciyar mai imani sannan kuma ban samu isasshen lokacin zan yi muraja'a fefa ba domin da na gama rubuta fefan ko karanta ta ban samu nayi ba haka da tura saboda ana gaggawa za a samu a yi printin ɗinta dan haka nake ba da hakuri akan wani kurakure da za a samu ko karancin taufiki wasu abubuwan nayi su ban samu nayi taufikin su ba wasu kuma taufikin nayi amma ba a tsari na wato harkar ilimi ta yau ba Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya datar da kofanin daidai ya kiyaye mu fadawa cikin kuskure na bude wannan fefa da ƴar mukaddima akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da matsayin magana akan sa kamar yadda na faɗa magana a kansa magana ce mai girman gaske kuma wuri ne mai haɗari don haka har nake ganin cewa fa an ɗora mun abin da ke ganin ya fi ƙarfi na gasaja har na ƙarto magana al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah wanda al-Imam al-Qadhi Iyad duk wanda ya san shi da littafin sa mai albarka ash-shifa bi ta'rifi huquqi al-Mustafa ya san cewa duk wanda ya biyo bayansa in dai akan rubutu ne akan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to tawagarsa ce ma'ana sai ya kamfata daga cikin wani abu na alqadiyya amma duk da haka a cikin littafin sa ash-shifa lokacin da ya fara magana a farkon littafin ya wadu wata magana yake cewa a lokacin da aka tambaye shi wani ne daga cikin ƴan uwa dalibai ya nemi cewa ya rubuta masa wani abu akan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alam akramaka Allah annaka hammaltani min zalika amran imra wa arhabtani fi ma naddabtani ilayhi usra wa alqaitani bima kallaftani murtaqan sa'ba mala'a qalbi ruha yace gaskiya wannan abin da kani ma a wurina ba abu ne na wasa ka dora mu abu mai nauyi ka jingina mu abu mai girma ka dona ri ka dora ni wurin da ba zan iya hawa ba saboda abu ne da zuciyata ta cika da firgita a kansa shine haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace domin magana akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yastada'i taqrira usulin wa tahrira fusuli wal kashf an ghawamida wa daqa'iqa min ilmi al haqa'iqi bima yajibu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa yudafu ilayhi aw yamtani'u aw yajuzu alayhi wa ma'rifatu an-nabiy war-rasul war-risala wan-nubuwwati wal-mahabbati wal-khullati wa qasa'is hadhihi ad-darajati al-'aliyah yace wa habuna mahab fihun tuharu fiha al-qada' wa tuqsaru fiha al-khuda' wa majahilu tadhillu fiha al-ahlam in lam tahtadi bi'alami 'ilmin wa nadhri shadid wa madahidha wa madahidu tazillu biha al-aqdam in lam ta'tabid ala tawfiqi min Allah ta'ala wani larabci mai karfi da al-Imam al-Qadhi Iyad yayi wanda ke nuna harkar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in za a yi ta magana ce da take buƙatar isasshen lokaci take buƙatar yalwan wuri yace domin yana buƙatar kayi bayani filla filla dalla dalla duk abin da yake lungu ka zaburo shi ka fito da shi ka faɗi abin da ya wajaba a tabbatar wa annabi alaihi salatu wassalam da abin da bai halatta a jingina masa ba da abin da ya halatta gare shi da bambanci tsakanin waye annabi waye manzo menene annabtaka menene manzanci menene bambanci tsakanin almahabbatu wal khullatu da dukkan darajojin da suke dunkule da waɗannan abubuwan ya kamata in za ka yi magana akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya kamata a ce ka tantance su yace kun ga nan magana ce wadda take mai girman kaske fage ne wanda wato yake sa tsuntsun alƙafa ya yi imuwa suka ce wani tsuntsu ne wanda ana buga misali da shi wajen fasaha da dabara da komawa gida komin nisan waje komin daren dare zai koma inda yake ya ce amma wannan maganar ta kai a ce wannan tsuntsun ma ya matan kai ya ce magana ce wadda yanzu nan in ba kai wasa ba ko in kai wasa in ba kai taka tsantsan ba yanzu nan kafafunka za su zame ka samu zamiya matukar baka samu karfafawa da datarwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba jama'a wannan magana tana fitowa ne daga bakin alqazi iyawu babban malamin nan da muka sani ga wutaccen malamin nan alqazi iyawu rahimahullah tabaraka wa ta'ala shi ne yake faɗin wannan magana to idan har alqari iya zai faɗi wannan maganar kafin ya magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ina kuma ga wanda ba bai shi ba a cikin malamai ma ballantana kamar ni a ce zan yi magana akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko shakka babu magana akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ce mai girma saboda matsayin annabin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala magana akan manzon Allah ba daidai take da magana akan sauran annabawa ba ma ballantana kuma sauran gamagarin mutane domin annabi alaihi salatu wassalam saboda girmansa saboda darajarsa saboda matsayinsa a wajen ubangijinsa har Allah madaukakin sarki kashe ni ya ja kunne akan mutane su yi taka tsantsan kada sautinsu ma ya dagu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da sautin annabi alaihi salatu wassalam kada su rinka magana da annabi irin yadda suke magana da sauran wato mutane wanda wannan ma zai iya kaiwa zuwa ga bacin aikin mutum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la tanfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tashkurun ya zo cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda karkashin wannan ayar da Allah madaukake ce innal ladina yughuduna aswatuhum 'inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allah qulubahum lit-taqwa al-imam al-hakim cikin al-mustadrak yace sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa lokacin da aka saukar da wannan ayar yace wallazi 'alai wallazi un anzala 'alaykal kitaba ya rasulullah yace na rantse da wanda ya saukar maka da littafi la ukallimuka illa ka akhi sarra bazan sake magana da kai wa ma'aikin Allah sai kaman magana dan uwa da yake sirri da dan uwansa irin wannan magana zan rinka yi da kai bazan yadda rinka daga sauti na a gaban ka ba saboda yana jin tsoron kada ya fada cikin wannan da Allah madaukakin sarki ce an tahabba amalukum wa antum la tashurun haka na al-Imam Bukhari ya fitar shi ma lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala shi ma wannan aya ta sauka haka yake cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ne yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa manzon Allah sai ya saki istifsari istifhami yana cewa me kake cewa ne saboda yanda yake kasa kasa da murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gudun kada ya je ya daga sautin sa fiye da yadda ya kamata ya wuce gona da iri ya fada cikin wannan aya amma duk da girman wannan magana Imam al-Qadhi ya rahimahullah bai yi kasa a guyo ba akan abin da aka nema wajen yayi rubutu akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya duba abin da yake cikin lada idan har mutun ya dace idan har mutun ya dace ya faɗi daidai irin gagarumin ladan da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala dan haka ya dukuba akan wannan aiki yayi aiki kuma aikin da Allah madaukake sanya masa albarka ya samu karbuwa a cikin wannan duniya haƙiƙa magana akan haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abu ne wanda yake mai girman gaske a cikin addinin nan domin mun sani cewa abin da ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama imanin mutum baya cika har sai ya sallama wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so manzon Allah soyayya ta gaskiya soyayya da ta dukkan soyayya da zai yi wani mahaluki gaba daya kamar yadda cikin hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa ladihi wan nasi ajma'in. Ko shakka babu magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan lokacin da muke ciki, idan mutum ya ga irin matsalolin da ake ciki gabar da yamma kudu da arewa, zai ga cewa lallai lokaci ne da ya dace a ce an yi magana akan sa. A lokacin da ake yarfe, ake jingirawa wasu suna shiga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an samu matsaloli bangaren guda biyu, da bangaren ahli sunna da kuma bangaren sufai. Wasu daga ciki yadda'una al-ba'dha haythu yadda'una al-ba'dhu anna al-ba'dha al-akhar yasakhifuna sha'nahu alayhi salatu wassalam. Wasu suna tuhuman wasu da cewa suna zabkewa darajar manzon Allah sallallahu alayhi wasallam, suna shiga haƙƙin annabi alayhi salatu wassalam. A fahimta na wajibi ne dukkan bangarori biyu su sake karatu, su sake nutsuwa, su sake fahimtar haƙƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, dan tsare wannan haƙƙin yana daga cikin mafi girman abin da ake neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kuskure a cikin sa yana daga cikin abin da ake samu wato zamewar kafa yanzu nan a fada cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala. A ciki duk da cewa duk bangarori guda biyun da nake ganin cewa akwai bukatar su sake nutsuwa sosai, amma cewa bangare wani bangaren ya fi wani bangaren laifi, dan cewa waɗannan su sake dubawa baya nuna cewa kowane bangare dumu-dumu suke cikin laifi, amma kowane bangare da bangaren ahlus sunna da bangaren sufaye da suke tuhuman ahlus sunna da jefe-jefe da suke musu na mara dalili, to dukkan bangarorin akwai abin da ya kamata su yi furata. Wa in kanat as-sufiyyatu a'dham jurban fa innahum jama'u bayna at-tafa'i alladhi yattahimuna ba'd ahli sunnati bihi wa bayna al-ghuluwi alladhi kana dajaluhum. Sun sufaye sun hada abubuwan guda biyu, abinda suke tuhuman wasu daga cikin ahli sunna da shi suna nan cikin sa dumu-dumu, sannan kuma sun hada da wani abin da yake dama da idanun su ne kasuwar su ce kullun ta baje koli shine al-ghulu, wuce iyaka wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wa ahli sunnati bi aslina wa khususan bi balalina yahtajuna ila tahdid alqadihim fi haqqihi alayhi salatu wassalam wa alayhim al-ijtibar bi ikhtilaf al-a'rad wal awqat wat tahdiyat allati tuwajjah. Wajibi ne su ahli sunna su kula da irin yanayin da suke ciki, da zamanin da suke ciki, da kalubalen da yake fuskantar su ta ko'ina. Ba dole ne idan wani da ka sani cikin malamai ya bi wani wata hanya na isar da sako, kai kuma kana ganin cewa wannan hanyar isar da sakon daidai ce ba, amma za ta kawo fitina, za ta kawo tashin hankali, to bai zama dole kai ma sai ka bi irin wannan hanyar ka isar da sakon Allah tabaraka wataala ba. Duk hanyar da kaga cewa hanyar da aka bi a fahimtar ka wancan malamin hanyar daidai ne, amma sai kaga ta kawo tashin hankali, ta kawo fitina, akwai wata hanyar kuma da ba za ta kawo tashin hankali ba, ko ku tashin hankalin da za ta kawo bai kai wancan ba, fitinan da za ta kawo bai kai wancan ba, to ka sani cewa tunda addinin musulunci mabniun ala jalbil masalih wa tafsirha wa darbul mafasid wa taqlilha, ya kamata ka kula ka bi hanyar da za ta kawo, za ta zo da karancin wato fitina, in ma fitina za ta kawo, za ta kawo kuma kafin dole sai ta kawo kenan. Idan ku akwai hanyar da za ka isar da sabon ba tare da wannan abun ba, wajibi ne daga cikin abin da addinin musulunci yake ubantar ka shi kai a ciki. Sai kuma su bangaren sufaye waɗanda kullum suke jifan ahlus sunna, wasu daga cikin ahlus sunna da cewa suna taɓa mutuncin annabi alaihi salatu wassalam, wajibi ne akan su suba su tsaya kan dokokin Allah tabaraka wataala. Wal kaffu anil ghuluwi wal iqra'il mamnu'an fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, su tsaya akan iyakokin Allah. Duk abin da aka ce za a faɗa na annabi alaihi salatu wassalam, to ya zama akwai makama, akwai dalili a kansa, ba kowane irin abin nan wata bola aka ɗebo da manufa, wai dan ana da manufa mai kyau shikenan sai a juye ta a farfajiyar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba. Dan haka sai naga cewa A irin wannan zamanin muke ciki, wajibi ne ma ya zama da cewa ana bayani wanda ya kunshi wato bayani dalla dalla filla filla da dalilai kuma da ka'idodi wanda za su taimaka wajen tsarewa mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da an wuce iyaka an maida shi matsayin Allah ba, ba tare da kuma an faɗi wata kalma wanda za ta shiga cikin wani taba wani matsayi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, ko da a zace zace ne. Na dan yi ta'rifin musalahat. Abu na farko da na fara a cikin wannan fefa bayan wannan muqaddima shine ta'rifu bil musalahat. Menene ake cewa al-huquq? Domin ake huququn nabi sallallahu alaihi wasallam bayan al-ijlali wal ikhlal. Al-huquq jam'i ne na haqq. Abinda ake cewa al-haqq kuma ziddul bahi. Kishi ya barna, shi ake cewa al-haqq. Haka ma Allah madaukakin sarki yace liyundira qauman liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirina wa yahiqqal qawlu ayyathbitu al-haqq 'ala al-kafirina. Kaga anan ma'anan al-haqq tana dafin as-subutu kenan. Shi yasa da yawa daga cikin malaman lugha suka ce al-haqq huwa al-amru thabitu al-wajib al-mustaqir wal huquq al-umur thabitatu al-lajimatu allati yajibu ada'uha. Wannan ake cewa al-huquq shine wasu al'amura tabbatattu waɗanda suke dole a bayar da su, waɗannan su ake cewa al-huquq. Abinda yake wani abu ne tabbatacce ya wajaba ka yi shi, ya wajaba ka aikata shi, ya wajaba ka danka shi, ya wajaba ka aiwatar da shi, shi ake cewa al-huquq. A wajen malamai idan suka ce al-huquq gaba daya ba sai huququn nabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba, a'a, in an ce al-huquq umuman ma'anarsa suka ce ma yafitu lil ghayri al insani min iltizamatin wajibatil ada'i shar'an wa aqlan wa urfan. Suka ce abinda ake cewa al-huquq shine abinda ya tabbata wa wani akan ka, abinda ya tabbata wa wani akan ka ya zama wajibi ka aikata masa shi a shar'ance da hankali da al'ada, wannan shi ake cewa al-huquq. Amma dangane da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an kebance ma yajibu alal umma, shine abin da ya wajaba akan al'umma tijahan nabi sallallahu alaihi wasallama dangane da annabi min ta'dhi wa tasdiqi wa da'ati wa ittiba'i wa nusrati wa ihtirami mimma shara'ahu Allah tabaaraka wa ta'ala wa bayyanahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Abinda ake nufi idan a bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine dukkan abin da ya wajaba ga wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yi wa annabi na girmamawa da gaskatawa da biyayya da koyi da shi da taimakonsa da taimakon abin da ya zo da shi da kuma dukkan tsare mutunci cikin abin da Allah madaukaki ya shar'anta shi a cikin Alkur'ani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikin sunnarsa. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah yana faɗa cikin littafinsa mai albarka Ash-Shifa a cikin al-qismu tsani na Ash-Shifa yana cewa idan yazo magana akan al-qism sai yake cewa wa hadha qismu lakhasna fihi al-kalam fi arba'ati abwab alama dhakarnahu fi awwal al-kitab wa jamu'uha fi wujubi tasdiqihi wa ittiba'ihi fi sunnatihi wa da'atihi wa mahabbatihi wa manasahatihi wa tawqidihi wa dhillihi wa hubbi as-salati alayhi wa at-taslim wa ziyarati qabrihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Yace wannan wato bangare na littafin da muka kebance za mu magana akan babuka guda hudu akan sa, ya kunshi abinda ya zama wajibi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule wajibcin gaskata shi da biyayya gare shi cikin sunnarsa da kuma da'a cikin dukkan umarce-umarcensa da soyayya gare shi da bashi dukkan haƙoƙinsa da girmama shi da kyautatawa gare shi da salati gare shi da ziyararsa sallallahu alaihi wa sallama. Yace waɗannan su ne wasu manya-manya daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dukkanin. Wannan shi ne abin da ake nufi da haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan unwanin namu bainal ijlali wal ikhlal, haƙƙin annabi alaihi salatu wassalam wato tare da kiyayewa wajen abin da zai tabbatar da haƙƙin ko kuma abin da zai rusa haƙƙin. Al-ijlal fi al-lugha huwa at-ta'dhim wat-tawqir wal-ihtiram yuqalu ajallahu yujilluhu ijlalan ay azzamahu wa akramahu wa rafa. Ibn Fajis da wasu daga cikin malamai suka ce kalmar wato jalala jimin da lamun da lamun dake cika al-ijlal yace ma'anarta a cikin larabci tana kunshe da maganar girmamawa da kambamawa da tsala mutunci sai kuma yake cewa amma wato ijlali a bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam bima yaliqu bi maqamin nubuwwati wa risala girmama annabi alaihi salatu wasalam tare da kula da matsayinsa na annabtakarsa da risalarsa da yaro da ita daga wajen Allah ta'ziman shar'iyyan girmamawa kuma irin na shari'a munzabitan wanda yake da ka'idoji khaliyan min al-ghulu wanda ya kubuta daga wuce iyaka a bashi matsayin Allah fa huwa ta'zimun mabdiun 'ala al-ilm girmamawa ne da yake kunshe da ilimi maqrunun bitawqiri wanda kuma yake ake hade shi da bada matsayi mu'addin ila ta'ati wal ittiba wanda yake kai mutum zuwa ga da'a wa annabi alaihi salatu wasalam da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ijlal amma al-ikhlal lugatan at-tarku wa at-tafsir al-ikhlal shine abar wannan girmamawa ya zama ba a girmama shi kamar yadda ya kamata a girmama shi ba a shari'a yuqalu akhalla bi shay'in aw qasara fihi wa lam yu'addihi kama yanbaghi al-ikhlal ilahan huwa at-tafsir fi haqqihi alayhi salatu wasalam a wajen malamai idan suka ce al-ikhlal bi haqqihi alayhi salatu wasalam ana nufin rashin kaiwa gurin da ya kamata a kai cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw intiqas minhu ko kuma jingina wa manzon Allah wata tawaya aw min sunnatihi ko jingina tawaya wa sunnar annabi alaihi salatu wasalam ittiqadan aw qawlan aw amalan wannan wato rashin bashi haƙƙin nasa ko dai ya zama mutun ya kuduta a zuciya ne ko kuma ya fada a harshen sa ko kuma aikace aikace sawaban ka da zalika bi jahadi sunnatihi aw istihza bi shay'in min hadihi aw taqdimi aqwali nasari wannan ya hada da mutun ya musanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya isgilanci da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya gabatar da maganar wani akan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan pointin yana nuna mana cewa a yau a wannan zamanin babu wadanda suke shiga su yi karan wato hawan kawara wa mutuncin annabi alaihi salatu wasalam da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar waɗannan mutane da ake ce musu yan tasiri saboda su kwata-kwata babu waɗanda suke juhudi suke musanta sunnar annabi suke izgilanci da ita su gabatar da soyayyen zuciyarsu akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su kaga wannan abun mamaki ne a ce mutumin da yake da awar son annabi alaihi salatu wasalam yake cika duniya da kururuwar shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiya kuma yazo yana bayan waɗannan mutanen da kullun ba su da aiki sai cin mutunci da cin zarafi da intilanci wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa huwa yashmalu tarka shay'in min wajibati ta'zimihi alaihi salatu wasalam aw taqlili min sha'nihi aw mukhalafati aw raf'ihi fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu iyyah ya hada da barin abin da ya wajaba a bayar bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kankanta labarin manzon Allah ko saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutun ya daga shi ya kai shi matsayin Allah wannan duka yana daga cikin abin da yake al-ikhlal bi haqqihi alaihi salatu wasalam abu nabi bayan ta'arifi na unwanin shine al-ususu al-asasu shar'i bi bala'i huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam wadannan huquqin annabi alaihi salatu wasalam ba zai yiwu a basu karazube haka kawai kowa ya rarumo abin da ya rarumo yace girmamawa ne wa annabi shikenan sai kawai shikenan sai yi ba dan ba zai zama yana da wata ka'ida ba kenan a shari'a wajibi ne zama na cewa akwai abin da ake rikewa ya zama madogara ne akan cewa wannan abin idan an yi shi girmamawa ne ko haƙƙi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na farko daga cikin abubuwan da ake gina wato haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sun annusus alqur'aniyya nassusun alqur'ani abin da yazo cikin alqur'ani domin alqur'ani shine al-masdarul awwal shine hujja ta farko ga dukkan mai imani abin da ake kafa hujja da shi Dan haka duk abin da Al-Qur'ani yace wannan haƙƙi ne Annabi alaihi salatu wassalam, to wajibi ne musulmi ya riko da shi a matsayin haƙƙin Annabi alaihi salatu wassalam. Haka nan dukkan abin da manzon Al-Qur'ani ya sufanta Annabi da shi, to kuma ai ganganci ne, kai kuma ka kore shi. Bayan Al-Qur'ani ya sufanta shi da wannan sifar, kai kuma ka zo ka ce bai sufanta da wannan sifar ba, wannan kaga hawan gawara ne wa littafin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka wajibi ne zama na cewa makami na farko wajen tabbatar da haƙƙin Annabi alaihi salatu wassalam da dukkan wani matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine littafin Allah Al-Qur'ani. Abu na biyu sunnar Annabi alaihi salatu wassalam, kamar yadda muka sani sunna insa al-masdar ath-thani, bayan Al-Qur'ani tartib sai a kawo sunnar Annabi alaihi salatu wassalam, wanda Annabi alaihi salatu wassalam dukkan abin da yake faɗa to daga Allah ne. Duk abin da yace haƙƙin sa ne wajibi ne ka bashi, bai kamata kai kokoto ba. Dukkan abin da Annabi ya sufanta kansa da shi, kai kuma ka zo ka kore jibbar, kana kare ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Haka nan abin da manzon Allah ya kore wa kansa, to ba zai yiwu kai kuma ka zo ka sufanta shi da shi, kuma ka ce girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kake yi ba. Dukkan mu matukar mun yi imani na gaskiya, an umarce mu da musallama wa hukuncin Annabi alayhi salatu wassalam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Abu nabu ijma'u ummatul muhammadiyya, idan abu yazo a matsayin ijma'i a kai, ko baka samu aya akan sa ba, baka samu hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba, amma sai al'umma ta ijma'i wannan haƙƙi ne na Annabi alaihi salatu wassalam, ko sifa ce da ta dace a sifanta shi da ita, ko sifa ce da ya kamata a kore masa wannan sifar, kuma aka yi ijma'i, to wannan wajibi ne kai da shi, domin ijma'i hujja ne a cikin wannan al'ummar. Abinda al'umma ta haɗu a kai tun daga magabata na ƙwarai har waɗanda suka biyo bayansu har yau malamai suka tabbatar da cewa wannan abin matsayi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to baka buƙatar sai ka samu ayar Al-Qur'ani ko ka samu hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda al'ummar Annabi ba za ta hadu akan ƙarya ba. La tattabi'u ummati ala dhalalati, dan haka idan har aka samu wannan to baka buƙata. Yanzu kamar misali akan wannan da muka kawo shi, kamar isfar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, cewa manzon Allah masumi ne, da yawa za ka yi ta binciken shi Al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka samu aya ƙara da take nuna wannan ba, ba za ka samu hadisin manzon Allah ƙara da yake nuna wannan ba, amma al'umma ta yi ijma'i akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'sumi ne, to wannan yana daga cikin abin da bai kamata a ce wani ya zo yana inkarin sa ba, saboda al'umma ta yi ijma'i akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'sumun min kulli kabiratin qabla ar-risalati wa ba'daha. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya kiyaye shi, ba zai manyan laifi ba kafin a aiko shi da bayan aiko shi. Allah madaukakin sarki ya tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam, bal ya tsare dukkan annabawa, kamar yadda malamai tun na da nabi suka ijma'i akan wannan. To akwai abubuwan da ba wai sai kaga ayar Qur'ani karara ko kaga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da kaga cewa malamai suna ta faɗa ba sai zabani ba, to baka buƙatar sai ka nemi ina aya take ko ina hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akai. Abu na hudu abwalus salaf, magabata na ƙwarai tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, abubuwan da muka ga suna jinginawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aka suka ce wannan haƙƙin sa ne ko wannan sifar sa ce, ko suka kore wa Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce bai dace da shi ba, to baka buƙatan kai ka saba wa waɗancan magabatan da suka tafi, domin hum atqana lillahi subhanahu wa ta'ala wa a'lamuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sun fi mu tsoron Allah, sun fi mu sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dalilai da suke take ba su girma, take ba su daraja, take ba su cewa su ne ake gabatarwa a kanku a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa. Daga ciki har yanzu abu na biyar al'urf, al'urf abinda urfi ya tabbatar da cewa wannan abin abin girma ne ga wanda aka jingina masa shi, wannan abin kaskanci ne ga wanda aka girmama masa shi, to ya kamata ka tsaya akan urfin da ya tabbatar da wannan abin. Wa ma ta'arafa alaihi an-nasu min du'ubi at-ta'dhimi wat-tabjili wat-tawqiri ala ikhtilafi azmanihim wa buldanihim yajibu sarfuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ala wajhi al-awwaliyya ma lam yu'arid nassan min kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika ma 'ulima urfan annahu naqsun fil a'raf al-mutaqaddimah wal mutaakhirah فلا يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفت الأعراب واحتيج إلى ذكره فليبين بأدب لتعظيم حقه عليه الصلاة والسلام. أربي أبن أكسام أعرف متانم صحنك تنجي اليوم duk wannan abin girmamawa ne, an sani a al'ada duk wanda aka masa wannan abin girmamawa ne, kuma ba a samu wani nassin alqur'ani ko nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya saba wa wannan urbin da mutane suke kai ba, bai ci karo da littafin Allah ba, bai ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma a matsayin girmamawa yake wannan abin a urfin mutanen da na yanzu gaba daya. To wannan ba abu ne da ya kamata kai ta ba wajen jingina shi zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam. Haka nan abinda aka san cewa wannan abun a al'adar mutanen da mutanen yanzu duka jinginawa mutum tawaya ne, jinginawa mutum kaskantarwa ne, bai kamata ka ce sai ka kawo dalilin alqur'ani da ya kore shi ko dalilin sunnar manzon Allah da ya kore wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin ka kore shi ba, domin kenan duk hankula sun yarda cewa wannan abun tawaya ce, jinginawa mutum mai daraja. Ashe wannan abun baka bukatar sai ka samu aya ko sai ka mai hadisi da zaka kore shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma urfi yana babbanta daga jiya zuwa yau. Abin da ya zama na cewa a urfin mutanen da al'adar wancan zamanin ba wata matsala bace, amma yanzu sai ya zama na yanzu matsala ce a urfin mu, al'adar mu matsala ne, to in zaka fade shi wa annabi alaihi salatu wasallam, to ka san kalmomin da zaka yi amfani da su, ka san irin yanayin bayanin da zaka yi domin kar ya zama cewa ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata magana da bata dace da shi ba. In mun fahimci wannan, saboda al'urfi yana canzawa daga wancan zamanin zuwa wannan zamanin, zaka ga wasu abubuwa da yawa ana yin su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai bane, amma a wannan lokacin namu manyan mutane ba sa yi, mutane masu girma ba sa yi. To in ka zo bayanin wannan abin dan ka gaya wa mutane cewa bambancin urfi ne da urfi, to ka san irin kalmomin da zaka yi amfani da su, saboda magana shi akan haƙƙin manzon Allah, magana shi akan bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wanda ka san irin lafazan da zaka amfani da shi. Abu na uku, bayan waɗannan abubuwa da ya kamata a dogara da su wajen haƙƙin annabi alaihi salatu wasallam da abin da ya kamata a jingina masa ko a kore masa, to na kawo wasu manya-manya daga cikin haƙƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Na ɗan yi bayani da yake nuna cewa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shafundum ne, daraja ce ta ɗaya a cikin dukkan bayin Allah tabaraka wataala. Wannan yasa haƙƙoƙin annabi alaihi salatu wassalam da kalmomi na girma da ɗabi'u na girma na karramawa da za a jingina wa annabi alaihi salatu wassalam suna da yawa, ba za su kirku ba. Abin da za a kore masa na tawaya su ma suna nan da yawa, domin duk abin da yake da wani ƙamshin kaskanci ba a jingina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A jinsin ɗan adam idan wannan abin kaskanci ne, to ba a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi. Wannan shi yasa sai ya zama na bayanin malamai da ma'angar malamai akan bayanin haƙoƙin manzon Allah ya bambanta. Lokacin da ka bo ana bayanin za ka ga cewa wani ya ɗaukar wasu, wani ya kirgo wasu daban, wasu ya kirgo wasu daban, wasu ya kirgo, amma duka suna kaiwa zuwa ga natija guda ɗaya. Don haka ganin haka yasa sai na taƙaitu akan manya-manyan wato haƙoƙin da na alƙadi Iyad rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mai albarka Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Abu na ɗaya, الإيمان برسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. ينا نكتب أبندا حقي نفرقه أكانك أكينا أكان قوة لذي قصة عنك عليه الصلاة والسلام شين إيمان بشي بابو يد ذاية أشي كي كنا جنين جرمان النبي صلى الله عليه وسلم قوة شبك إيمان بشي با كيسا أبو ما كيني أشي ودأنا سيكير أورسن النبي صلى الله عليه وسلم amma wai sun yadda su hada kai da waɗanda su ba su ma gaskata annabin ba, kuma akan sha'anin annabi akwai abin da ya ci mana abu. Shi ya ce bai yadda annabi ma annabin Allah bane, kenan wanda ya ce shi annabi ba annabi bane fi ya ƙaryata annabi ne. Wanda ya ƙaryata annabi kuma ka ce za ka hada kai da shi akan annabi, ina wani abu zai yi? Hankali ba zai ɗauka ba. To kaga abu na farko cikin haƙƙinsa shi ne imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayoyi akan wannan suna nan da yawa a cikin littafin Allah, haka nan a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai suna da yawa. Waje kunshi wannan maganar imani da shi, tasdiquhu fi ma akhbara wa ta'atuhu fi ma amara wa sinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shara sallallahu alaihi wasallam. Imani da shi ya kunshi gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari, idan har zaka gaskata man ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya bada labari ba ma nan maganar gaskata shi ba bace ta so ba domin ba zai yiwu a ce kai imani cewa shi manzo ne na Allah ka gaskata shi cewa ya ce Allah ya aiko shi kuma ka yadda Allah madaukakin ne ya aiko shi amma kuma sai yazo ya bada labari kuma sai ka ce baka yadda labarin ba ai ya kamata tunda dai ka gaskata shi akan abin da yazo da shi daga Allah na sako ya kamata duk labarin da ya bar kuma ka gaskata shi in har ka ƙaryata shi akan wani labarin sa to yana nuna baka gaskata shi akan sakon da yazo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba fa innahu la yata'atta al-iman bihi illa ba'da tasdiqihi bima ja'a bihi min 'indi Allah subhanahu wa ta'ala wa tasdiquhu bi annahu rasulun min Allah yastazimu tasdiquhu bi kulli ma akhbara bihi sawa'un min Allah aw min ghayrihi فلا يتصور عقلا ان يصدق فيما بينه وبين ربه ويكذب فيما بينه وبين خلقه كما في قصه قيصر مع ابي سفيان رضي الله تعالى كما في قصه قيصر ابو سفيان لوقتين دا سكا تفي ابو سفيان رضي الله تعالى عنه daga cikin قريشاوا a gaban قيصر abinda ya tambaye su akan annabi sallallahu alaihi wasallama hal كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال دا كنا تهمان sa da gariya ne kafin ya fada abin da ya fada suka ce a ba sa tuhuman sa da gariya sai ce to ai ba zai yiwu kuwa ya bar wa mutane kariya kuma yi wa Allah in har ba zai yi wa mutane ɗan uwansa kariya ba to ai ba zai yi kuma ya tsallake ya je wa Allah kariya ba wanda bai yi wa mutum kariya ba ina zai yi wa Allah kariya dan haka wajibi ne mu fahimci cewa gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmin abu ne a cikin maganar ba da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na baka misali da munafikai da suka yi da awar imani amma da yake sun ce sun yi imani ne amma kuma suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake fada wannan yana nuna cewa imanin su ƙarya ne da nassin alqur'ani abu na biyu wajen ta'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shakka babu da'a wa annabi tana daga cikin adunkulai wato imani da shi sallallahu alaihi wasallama amma saboda muhimmancin da'a wa annabi shi yasa sai malamai suke kebance ta da ma amma duk lokacin da kace kai imani shi manzo ne na Allah dan aikan Allah ne kuma kai imani da shi wannan ya tursasa maka kabi shi kawai ya tursasa maka kabi shi ba yanda za a kai addini sai ta hanyar sa yana tursasa maka kabi shi kenan ba amma saboda girman abin suke ware shi kuma ayoyin alqur'ani akan biyayya din annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nan daiwa a cikin alqur'ani ya ishe fadin Allah madaukakin sarki man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza al-imam at-tabari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala da ya kawo wannan ayar shi cewa hadha idharun min Allah ila khalqihi fi nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan wani hanzari ne Allah madaukakin sarki yake yankewa wa bayinsa akan annabin sa muhammad sallallahu alaihi wa sallama man yuti'u minkum ayyuha an-nasu muhammadan faqad ata'ani bi dha'atihi iyyahu duk wanda ya bi annabi muhammad to ni ya bi inji Allah fasma'u qawlahu kubi kuji maganar sa wa yu amruhu kudu umannin sa fa innahu mahma ya'murukum bihi bi shay'in fa min amri amruhu duk abinda annabi umarce ku dokar ku yi daya biyu wannan umannin nawa ne al-imam qabr yace haka Allah madaukakin isar mana sakon kenan sabon Allah kenan a cikin wannan ayar ku sani duk umurnin manzon Allah umurni na ne wa ma nahakum anhu min shay'in fa min nahyi duk abin da annabin nan ya hana ku to kamar ni ne na hana ku kaje aka al-imam at-tabari rahimahullah yake fara al-imam al-qurtubi rahimahullah yana cewa a'lam Allah ta'ala anna ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atan Allah madaukake yana sanar da mutane cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallam bin Allah ne ya zo cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad asa Allah wa man yuti al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad asani a wata riwaya wa man ata'a amiri wa man ata'a amiri wa man asa amiri ma'ana wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani wato duk wanda ya bi ni ya bi Allah ne kai tsaye wanda kuma ya to ya saba mu to ya saba wa Allah ne kai tsaye abu na uku wujubu ittiba'i wa imtithali sunnati wal ittiba' wajibi ne mu sani daga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama al-ittiba'u bai koyi da annabi alaihi salatu wasallam duk abin da zamu yi matukar wannan abin sunansa ibada ne zamu yi to abun koyon mu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan kadai ba dukkan rayuwar mu gaba daya da duk abin da zamu yi hatta mu'amalat abun koyon mu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu abu umarce mu da bi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ibadar mu me koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu'amalar mu da zamu yi da junan mu ba duk wanda dabi'u masu kyau da Annabi sallallahu alaihi wasallam rayu akansa an umarce mu da bi koyi da su ولقد تناول القرآن موضوع اتباعه والاقتداء به تناولا لم يدع مجالا لأحد أن يدعي الإيمان من غير اعتقاد وجوب اتباعه والاقتداء به وإن وجد من قال ذلك فمكابرة لا غير duk wanda yace yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sai yana ganin cewa kuma ba wajibi ne koyi da shi ba ba wajibi ne akan sa yabi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine abun koyin sa ba to wannan kawai imanin sa da ya fada din kawai ya fada ne ba imani ne na gaskiya ba Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال لئن كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والأدلة كثيرة في هذا الباب قال الحسن بن أبي الحسن الحسن ابن أبي الحسن رحمه الله يناتي واتو الحسن البصري عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة يتيين أيكي كتن akan koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa alheri akan aiki mai yawa akan bid'a akan kishiyar koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin hakokin haƙi na hudu al-hadar min mukhalafati amrihi wa tadbir sunnatihi al-hadar min mukhalafati amrihi kaga wannan min din sanadat a gaujar rubutu min ne al-hadar min mukhalafati amrihi wa tadbir sunnatihi wato takatsantsan nisanta sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma canza sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da wani abu duk abin da aka canza sunnar annabi aka kawo shi to sunan wannan abin bid'a ne Allah madaukakin sarki ya tsawatar akan sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da fadin sa wa man yushaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira yalo daga Rafi daga Abu Rafi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la nafayanna ahadukum muttakan ala arikatihi yatihi al-amru min amri mimma amqum mimma amartu bih aw nahaytu anhu fa yaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada na samu wani yana kishinkide akan wata karagar sa amma ubanni zai zo daga wajena daga cikin umarce na ko hani ne zo daga cikin halahalan da nayi wai sai ya ce shi abin da ya samu a cikin littafin Allah kadai yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga waɗanda za su zo suna jefar da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama su su ce littafin Allah madaukakin sarki ya ishe su in dai littafin Allah alqur'ani ya ishe ku to ku littafin Allah cike yake da bayani akan majabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi qawlan wa amalan wace fada abu na biyar luzumu mahabbatihi alayhi salatu wassalam wajibin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne dukkan mutumin da ya imani da Annabi alayhi salatu wassalam to wajibi ne fa ya so annabi kuma ba so irin na gaba gari son da aka saba da shi ba a'a so ne na musamman da ake wa Annabi alayhi salatu wassalam al-imam ibn rajab al-hanbali yana faɗa cikin littafin sahih al-bukhari yana cewa wa innama tatimmul mahabbatu bidda'a kama qala ta'ala wa in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yace son nan fa abinda yake gaskatar da soyayyar annabi alaihi salatu wassalam shine zama na cewa aga ana bin annabi alaihi salatu wassalam duk inda ka cika duniya da cewa kana son annabi amma baka bin annabi alaihi salatu wassalam to wannan soyayya ba ta gaskiya ba kana bin annabi alaihi salatu wassalam gurgudan soyayya inda soyayya ta gaskiya ne an tambayi wasu daga wanda daga cikin malamai akan al-mahabba cece al-muwafaqatu fi jami' ahwali fa alamatu taqdim muhabbati ar-rasul ala muhabbati kulli makhluqin فعلامة التقديم ومحبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداء آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة فإن تقديم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء أبن ليش إشيوا gaskiyar abin da zai nuna cewa soyayyar da mutum yake wa manzon Allah ta gaskiya ne shine ya zama da cewa yana gabatar da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so akan abin da wani yake so ba shi ba yace alamar haka shine idan aka samu shinkaro tsakanin umda'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin umurtansa da kuma da'ar wani wanda ba shi ba to abin da ke gaskata soyayyar nan shine mutun ya gabatar da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan da'ar wani wanda ba shi ba in yayi haka to wannan yana nuna cewa lalle ya musan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shi wancan mutum wannan wuri na maganar soyayya Annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin abin da da'awa ta yi wa akan sa ma'ana mutun ya ta da'awar yana so shi yasa zaka ga malamai suna yalwata magana akan sa amma saboda yanayin lokaci da bamu dama ba ba zai yi ne ga magana akan sa amma zaka ga cewa galibin abinda a ta al-qadi ya rahimahullah ya fada da magana akan wannan sosai abin da ke nuna gaskiyar soyayya ko abin da ke nuna cewa soyayya ba ta gaskiya ba soyayya ta gaskiya tana hukunta biyayya domin wanda kake so to kana bin sa ne akan abin da kake so wanda ka fi so shi kake so duk lokacin da aka ce kaza ba wannan yayi umarni wannan yayi umarni ko shakka babu umarnin wanda ka fi so shi zaka dauka akan wanda ba shi kake so ba abu na shida al-ibtida'u bi akhlaqihi wa dinihi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen dabi'unsa da yake yi na mu'amalarsa sallallahu alaihi wa sallam dukkan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan dalilan da aka kawo akan wajen cin goyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da don umarcansa to su ake kafa hujja da su a wannan babu abin na hudu wujubun nasihati la wajibi ne nasiha wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake cewa an-nasiha al-qadi yarhamuhullah tabaaraka wa ta'ala da ya kawo wannan jumla ko wannan wato mas'ala ta maganar an-nasihatu sai yace الإمام أبو سليمان البستي والإمام الخطابي ينفد النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمسوح له يجي إما كسمي أكي توا نصيحة با وتكلمة دا أكي فأنت عن جملة إرادة الخير وانا تكي بمقلل نفق الهير للمنصوح له وانا أكي بس نصيحة معنى كنفيش لدكتم الخير وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة يجي كلمة نصيحة با ba za iya fassara ta da kalma guda ne ba babu wata kalma guda ne zaka iya iyakance ta kace ma'anar ta kenan wa ma'anaha fil lughati ikhlas yace ita dai asalin ma'anar an-nasihatu alarati ma'anar ta shine ikhlas tsantsanta abuyi da yin sa tsantsa ba tare da shigar da wani abu ciki ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala alladhina la yajidun ma yakun harad idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-mufsidina min sabili wallahu ghafur rahim malaman tafsiri suka ga wannan kalmar ta idza nasahu lillahi wa rasulihi suka ce idza kanu mukhlisina muslimina fi sabil alani idan sun tsantsanta niyya sun yi ikhlasi a bayyane da kunboyi wato wannan yana nuna abinda ake nufi da nasiha wa annabi alaihi salatu wasalam shine wadannan haƙoƙin da ake magana to ka bashi su a boye da bayyane kada ya zama cewa kana nunawa a baki ne kana yi masa ka bashi haƙƙi amma a cikin zuciyarka kuma akwai tasgaro akwai tawaya wajen hakikanin wannan haƙƙi da aka wajabta maka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasihatu li rasulihi at-tasdiqu bi nubuwwatihi nasiha wa annabi alaihi salatu wasalam gaskata annasakata wa badlu dhuhdu ta'ati lahu fima amara bihi wa naha anhu da kuma wato da'a ga annabi alaihi salatu wasalam cikin abin da ya umarni ko cikin abin da ya hana wa muwasaratuhu da kuma girmama shi wa nusratuhu da taimakonsa wa himayatuhu hayyan wa mayyitan da kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake raye da ma bayan rasuwarsa wa ihya'u sunnatihi bi talab da raya sunnarsa ta hanyar neman sunnar wa dhabbu anha da ba ta kariya وسنر النبي عليه الصلاة والسلام ونشي هذا كما يعنى تأكوئنا أشكي الدنيا وتخلق بأخلاقه الكريمة لكوي لدي أم من دعال ما شكر ما وآدابه الجميلة لندوب من دعال كاوا وإذا ما نشوى كان أكوي رسول وأن شعك نفى النسيحة ومن دعال صلى الله عليه وآله وسلم وأن من دعال الله صلى الله عليه وسلم شعى الدين إنما الدين النصيحة وأن لمن قال لله ولرسوله أبنى التقص تعظيم أمره ووجوب توكيله ودربه جرم ما أمر من دان الله هو جرم ما الأمر من دان الله صلى الله عليه وسلم دكما وجب تين جرم ما شي دا درجة تاشي دا كوتا تاماسا وانا ينا دا تسين لب الموضوع واتو أسل واتو أسل لبذر بياني أكاكي من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم تنى ملا وقنا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم والحضر على الإخلال جرم ما النبي عليه الصلاة والسلام دكما كوتشي ودكا متحكي لذات ذو ودن سريد ودن جرما دا الله مدوك كباشي وكانك أنت جرما دا الله مدوك كباشي ونكما يا حدا نبال كاريا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام دكما تاري متنشن سشيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليلين دسكين هنا وجبت جرما مع النبي عليه الصلاة والسلام سنعلم ديوة عسل القرآن لذا تشكفة أن الله مدعو بكين سلكي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوا وأن لك لفظه زين قدابيو لسكينون أبن ليك واجبي أكمل جرم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكمب ملما رنسى لتاني متمسسا هكذا الله يشهى الذين آمنوا لا تقدموا بين إلي الله ورسوله هكذا الله يشهى الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي har zuwa ayyuka da uku da fadan Allah madaukakin sarki la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd wadan duka suna nuna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin ayoyin sun gabata a baya girmamawa yana daga cikin abin da yake nuna gaskiyar imani in har kai imani da shi na gaskiya to zaka girmama shi wannan ko yana fita fili bil fil adabi inda dake idan har an ambaci girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an ambaci lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga alamar girmamawa ta daga wa ihtirami hadithihi da girmama maganar manzon Allah aga cewa duk inda ka sa gaba akan wani abu da an gaya maka maganar annabi to zaka ja kan tsaya saboda kana ga girman maganar saboda girma ne da magana ce da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adami rafi sauti inda zikri sunnati kada ma ka daga buriya bayan an faɗa sunnarsa idan kana ganin cewa wani abu halal ne sai aka karanta maka sunnar manzon Allah karara da ta hana wannan abu to kar a ji wani sautin ka kuma ba wani sautin ka da za a ji sai dai sami'na wa abana biyayya fa annabi sallallahu alaihi wasallam wa izhar al ijlal lahu fi al ta'lim wal khutbah haka nan idan karantarwa ake yi idan khutba ake yi a ga tasiri da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunmu wa adamu mukhalafati hadithihi bil dawki aw al aqli kada mu rinka sabawa maganganun annabi alaihi salatu wasalam da shiriyar manzon Allah kawai dan muna ganin cewa basu dace da zaukin mu ba basu dace da abin da hankalinmu ya hasko zuwa yanzu ba kawai shi ke da sai mu jifa da sunnar annabi alaihi salatu wasalam hadithi ya zo cikin sunan Abu Dawud da Muslim Imam Muhammad da isnadi ingantacce Usama ibn Sharif yace a tirtin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hawlahu wa ashabuhu hawlahu kuma sahabbansa suna kewaye da shi ka annama ala ru'usihim al-tayy in ka gansu ka ce tsuntsaye aka dora musu aka saboda yadda suke girmama annabi alaihi salatu wasalam kamar ka ce an dora musu tsuntsu ne aka domin da aka samu tsuntsu aka kuma ba a so tsuntsun ya tashi wani irin nutsuwa zai yi dan kar yayi wani mummunan motsi ko wani motsi mai yawa wanda zai tada wannan tsuntsu haka suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fi hadithi sifatihi idza takallama atraqa julasahu ka annama ala ru'usihim al-tayr haka nan idan manzon Allah yana magana haka suke yi in manzon Allah yana magana kowa zai tik kamar an dora musu tsuntsu aka saboda kar su yi wani motsi ya zama cewa sun kawo tashwish sun kawo hargowa akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu ta'ala anhu al-khalifatu ar-rashid khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya samu sayyidina abubakar yana jin sallah lokacin da bashi da lafiya sai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ya yi baya Sanadakin Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala mu ce manzon Allah yake tambayan sa. Ma manaka an tafuta id amartuk? Me ya hana ka tsaya? Lokacin da nace ka tsaya. Manzon Allah yace ya tsaya, ya ci gaba da jin sallah. Amma Sayyidina Abu Bakar sai baya. Fa kana Abu Bakar ma kana li ibn Abi Quhafata an yusalli bayna ilay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wane dan Abu Quhafa? A ce ya ja manzon Allah sallah. Yana gaba manzon Allah yana baya yana jagorantar sallah. Yace dan Abu Quhafa ba zai iya wannan ba. Haka Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina da ya bashi masauki a gidansa sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau sama manzon Allah ya ce a'a ka hau sama ni dai ka bar ni a ƙasa sai ya ce gaskiya ba zan iya ina sama annabi yana ƙasa ba zan iya ba kaga gida ne mazauni ne babu wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce idan manzon Allah yana gidan ƙasa kar wanda ya zauna a gidan sama amma sai mu na ganin cewa kamar bai dace ba bai girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a ce yana gidan sama manzon Allah yana gidan ƙasa ya ce ba zan iya ba Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ban babu wani mutum da nake son sa a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani da yake da girma a ido na irin annabi alaihi salatu wa salam a ce amma duk da haka bana iya daga idona in kalli annabi sallallahu alaihi wasallama ido da ido wallahi bana iyawa saboda girmama annabi bana iya ido da ido da annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai da wani zai tambaye ni yace subhanta mun yadda annabi yake ce wallahi bana iyawa saboda bana iya kura masa ido in ga yadda yake saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bana iya masa ido da ido yace da a lokacin da nake gaban manzon Allah zan mutu yace da na tabbatar da cewa a lokacin kawai aljanna zan tafi saboda irin nutsuwa da imani da yake shiga na a lokacin da nake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul ibn Ubay ibn Fayruz yana cewa an tambayi Abrahu dan Arzi me menene abin da ya halatta a yi a wajen layya menene kai baya halatta a yanka na layya sai yana lissafawa dai ya lissafa abubuwa guda huɗu da manzon Allah ya faɗa arba'un la tajuzu fil adha'i yana so ya gwada yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nuna da yazu yace guda huɗu amma sai ce amma fakar kuwa zamanin ya tsuna irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wane ya tsuna sakai ya tsun manzon Allah wane gabar ya gata ta kai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wannan saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ibn Anas idan yana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce nutsuwarsa da yake da ita sai a ga ya ƙara nutsuwa saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin girmama annabi alaihi salatu wasallam girmama iyalan gidan annabi da girmama zuriyarsa da girmama matansa da girmama sahabbansa a cikin dalilai na shari'a da kuma hankali mai kiyaya abu na tara hukuncin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sanannan abu ne Allah madaukaki ya umarce mu da salati wa annabi alaihi salatu wasallam dalilai akan falalan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike suke da hadisi manzon Allah alaihi salatu wasallam wanda sanannan abu ne ba sai mun yi magana akan su ba saboda karancin lokaci haka nan abu na goma da Imam al-Qari ya shi karshe ne ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanannan abu ne duk wanda kake son sa to kana so ka ziyarci shi wannan ziyarar kuwa sawabu wanda yake raye ne ko bayan rasuwarsa duk wanda kake so to kana so ka ziyarce shi hayya mu bayyana idan yana raye kana so ka je ziyarce shi ka gana shi idan kana son sa sannan kuma shi ya rasu to yana daga cikin abin da so yake hukuntawa shine ka ziyarci kabarinsa wannan yake nuna mana kenan yana daga cikin soyayya idan har Allah madaukakin sarki ya kai ka Madina abin da ke tabbatar da gaskiyar soyayyarka ka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam bakani akan ziyarar manzon Allah bayani ne wanda yake mai fadi a cikin abubuwa da yawa da musabanin malamai da yawa da suka yi amma ba mahalli ne da za a tattauna shi ba abu na uku akwai abubuwa waɗanda suke dangane da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka kirkiro wanda malamai suna cewa wannan baya nuna soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mun kirga wasu kaman kebanci wani zamani da ibada ko wani wuri da ibada da nufin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a shar'anta wani abu da sunan wannan abin soyayya ne amma shar'anta wani abu akai wanda Allah madaukaki bai shar'anta ba ko kuma wasu bukukuwa da za a kirkiro waɗanda ba su da asali cikin halcin alqur'ani ko sunnar annabi alaihi salatu wassalam abin da yake na daidai a wannan guri shine takaituwa wajen girmama annabi alaihi salatu wassalam ba tare da an bashi matsayin ubangijinsa ba ba tare da kuma an kaskantar da shi ba, a'a, biyayya ga annabi ba tare da kirkirowa ba, soyayya ba tare da wuce iyaka da za ta nuna soyayyar da za ta sa wai ka mai da shi matsayin Allah ba. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yana cewa dinin Nabi sallallahu alaihi wasallama bai da gulubu wa tafa, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun tsakatake ne, babu wuce iyaka, sannan kuma babu gaza kaiwa inda aka ce akai. Abu na hudu wanda yake da kusa da ƙarshe shine ad-dawabit ash-shar'iyyah fi ta'zim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu ka'idodi da wasu malamai suka fada akan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, abu na farko shine ka sani dai Allah madaukakin sarki shine abun bauta. Girmama annabi sallallahu alaihi wasallam baya hukunta a bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka ba a bautar ba a bautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bautar Allah kadai ake yi. Girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin ana yin sa ne da abubuwan da suka zo a cikin nassin alqur'ani ko nassin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ba wai duk abin da wani ya gani shi a ganin sa cewa wannan girmamawa ne shikenan sai a dauke shi a yi ba, a'a, matukar sai an aura shi da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Haka nan ba a tabbatar da falalar annabi sallallahu alaihi sallama da wasu hadisi waɗanda suke na ƙarya. Annabi ya fi ƙarfin a ce sai an kirkiri ƙarya an jingina masa kafu ke girma. Ai in kaga ana karo makarami to babu girma ne. Wanda yake da girma ai ba a masa karo karo girma. A abu na ƙarshe shine bawabit. Wasu bawabit ne waɗanda wato ya kamata a kula da su wajen wasiya akan dangane da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A gurguje waɗannan zan dan faɗe su saboda lokaci ya riga ya kure mana. Na ɗaya, duk abin da yazo cikin Alkur'ani ko inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma sai kai a fahimtarka sai ya nuna maka wannan abin tawaya ne. Ai annabi ba tawaya da tare da annabi, ba a jingina annabi tawaya, amma ka karanta wata aya ko karanta wani hadisi sai kwakwalwar ka ta baka cewa kai wannan abin ba kamar tawaya ne. To gaskiyar magana shine wannan ma'anar da ta zo maka har ka gane cewa tawaya ne ba ita ce ayat take nufi ba, ba shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba. Je ka wajen malami shi maka hakikanin bayanin wannan ayar ta gaskiya, shi maka bayanin hakikanin ma'anar wannan hadisin na gaskiya, amma ma'anar da ta zo maka ce take da matsala, ba wai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani lafazi da zaka fada wanda zai nuna tawaya wa annabi alaihi salatu wasalam a wajen gamagarin mutane da masu yarfe wa mutane, ko da kuwa wannan abun babu tawayar a cikinsa, amma ba dole sai ka faɗi wannan lafazin ba, to wajibi ne musulmi ya nisance shi. Ka faɗi lafazin da babu wata ƙura a kai. In dai wannan lafazin da zaka faɗa wani zai yi mummunar fassara a kansa, kuma kana da wani canjin sa wanda zaka faɗa ba a yi wannan fahimtar ba, to ma wajibi ne ka koma zuwa ga wannan lafazin da ba zai haifar da wannan matsalar ba. Kamar da yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu burna wasma'u. Amma idan abin da yake wajibi ne a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan lafazin aka yi tabbata cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar korewa manzon Allah cewa ba abun bauta bane, kamar kore masa sunan uluhiyya da rububiyya, ko kore masa sanin gaibu, wannan kan nassin alqur'ani ne, babu wata ƙura a kansa. Duk wanda wani mai musu zai musu, to ba za ka kawo da kai daga abin da ya tabbata a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah karara, saboda wani zai baka mummunar fahimta ba, kawai dai ka isar da shi da uslubin da yafi dacewa. Abu na uku, duk abin da idan za a korewa manzon Allah sifar allantaka, to wajibi ne lokacin da zaka kore sifar da ta Allah cewa annabi alaihi salatu wasalam, to kai taka zanzan wajen lafazin da zaka yi da shi, kada kai wani lafazin da kuma zai zama taba mutuncin annabi ne shi kuma. Kai taka zanzan wajen magana tunda magana ce ake da akan afdalul khalqi, akan mafiyucin halitta annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abu na biyar, hadisi ingantacce ba zai taba cin karo da alqur'ani ba. Idan har kaga cewa wato ingantaccen hadisi ya ci karo da alqur'ani kai, to wannan zargin ba akan ka ne, zargin nan ba akan alqur'ani da sunna bane, dan ba sa cin karo. Yanzu kai tunanin ka ne ya samu karo, kai ne hankalinka ya samu karo, amma alqur'ani da ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa cin karo da juna. In ka samu wannan matsalan, je ka tambayi masana. Allah madaukakin sarki ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Abu na shida, girma da darajar Annabi sallallahu alaihi wa sallama bata ragu ba ko kadan bayan rasuwarsa. Girman manzon Allah da darajarsa lokacin da yake raye, haka nan girman sa da darajarsa ko wato dugo daya bai rugu a cikin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanda ya wajaba a girmama maganarsa lokacin da yake raye, haka nan ya zama wajibi a girmama maganarsa lokacin bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wa sallama. Na kawo magana Ibn al-Arabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wannan al-Qadhi Iyad ya kawo cewa girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ragu ba bayan rasuwarsa kamar yadda yake a bayan rasuwarsa. Har ma yake cewa maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda lokacin da yake raye zama wajibi a girmama abin da ya faɗa, to haka bayan rasuwarsa ma duk inda ka ji maganarsa ka ɗauka kamar yana raye ne a gaban ka ya faɗa, ka girmama wannan maganar, kada ka tsallake ta. Abu na bakwai, abubuwa na ɗan adam da suke zuwa wa Annabi da Allah madaukakin sarki ya halicci ɗan adam da su, waɗannan irin abubuwan da al'awaridul bashariyya wanda Allah madaukakin halicci jinsin ɗan adam da yin wannan abu, waɗannan abubuwan ba a ganin su cewa tawaya ne a jikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk abin da ɗan adam yana yi, Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba su kore ba, to wannan asali ba a ganin su tawaya ne a jinsin ɗan adam, ba a ganin sa tawaya ne a jinsin annabawa, ba a ganin sa cewa tawaya ne a jinsin Annabi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ba duk abin da wani kawai shi a ganin sa ne yake ganin cewa kai bai dace wannan a faɗe shi ba, kawai shikenan sai ya zama bai dace din a faɗa ba, matukar Al-Qur'ani ya isara zuwa gare shi ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ai a cikin hankalin kafire ne su suke ganin cewa in dai an ce wannan Annabi ne to bai kamata ma yaje kasuwa ba, bai kamata ya ci abinci ba, shikenan sai a biya su a ce to shikenan bai kamata ya je ba, kaga ai su ma a hankalin su ne suka ai su ma hukata bane, da hankalin su suke amfani suka ce mali hadar rasuli yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Amma kaga Allah madaukakin sarki bai saurare su akan wannan da'awar ba. Na kawo magana Al-Qadhi Iyad da ya kawo a cikin wannan maganganu ne waɗanda suke masu kyau da Allah in wanda Allah madaukakin sarki sa takarda ta zo jansu za su karanta dan magana ce mai matukar kyau. Abu na karshe, haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da girma, kuma imani baya tsayawa sai an sauke waɗannan haƙoƙi. Addinin mutum baya cika sai da sanin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ba da su. Wajibi ne girmama Annabi sallallahu alaihi wa sallama, girmamawa ne ga wahayi da kuma da'a wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da soyayya gare shi. Waɗannan su ne wato ginshikin samun shiriya. Taba mutuncin Annabi alaihi salatu wasalam, tauye mutuncinsa, ƙanƙanta darajarsa, ko kuma bashi siffofin Allah madaukakin sarki. Waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke da hadari a cikin aqidar musulmi. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ni da ku ya sanya mu cikin bayi masu imani na gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, masu girmama shi girmamawa ta gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni. Wallaha nas'al an yarzuqana sidqa mahabbatihi wa kamala tawakkali tibahihi wa an yahshurana tahta riwa'ihi yawm al-qiyamah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.